Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19:31:69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu assalamu alaikum, barkanmu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin zabe ko nadi sai kuma rahoto na musamman da za mu kawo muku, amma da farko sai kun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. Jam'iyyar mai mulki a kasar Koriya ta Arewa karkashin jagorancin shugaban kasar Kim Jong-un ta fara wata ganawa mai muhimmanci a cewar ma'aikatan yada labaran kasar a jiya Lahadi, lamarin da ke tabbatar da Pyongyang na niyyar daukar kokarin mataki akan Amurka. Ana sa ran mako mai zuwa ne Kim zai bada sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin Koriya ta Arewa, biyo bayan karewar wa'adi da ta ajewa kanta na fitar da matsaya cewa Amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin karshen shekara. Rahotanni da kafar yada labaran kasar ya fitar akan tattaunawar jam'iyyar Workers Party ya tsegunta wasu bayanai da ke nuna inda Koriya ta Arewa ta nufa. Kamfanin dillancin labaran Koriya na KCNA ya faɗa cewa Koriya na ɗaukar matakin kinjinin mulkin mallaka, kana tana shirin kare kanta, amma kuma bai wani ƙarin bayani ba. Ƙungiyar Taliban ta kai mummunan farmaki akan tungarar soja a kudancin Afghanistan, ta hallaka akalla sojoji 10 ta kuma raunata wasu guda 4. Wata sanarwar da ma'aikatar sojin Afghanistan ta fitar a jiya Asabar na cewa an kai farmaki ne da sanyin safiya, kana aka kai samame da bindiga a lardin Helmand inda galibin gundumomin yankin ke hannun Taliban. Mai magana da yawun gwamnatin lardin Omar Zwak ya faɗa muryar Amurka cewa maharan sun kwance bam ne kafin suka shiga tungarar sojan da ke gundumar Sangin. Sai dai wani jami'in Afghanistan da ya nemi a saka ya sunansa ya faɗa muryar Amurka cewa Taliban ta kashe sojoji 17 kana ta jikata wasu guda 6. Wani mai magana da yawun Taliban da ya ɗau alhakin kai harin a wata sanarwa ya faɗa cewa mayakansu sun kashe sojojin Afghanistan 26. To sai dai yawancin lokaci 'yan ta'addar sun suka yi ƙarin gishiri a cikin bayanansu. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Sudan da wasu kungiyoyin 'yan tawaye guda 9 a jiya Asabar sun sanya hannu akan wata yarjejeniya akan shirin kawo ƙarshen zub da jini da ake yi a yankin Darfur. Yarjejeniyan ta bayyana batutuwa da dama da ɓangarorin za su duba a wannan sabuwar tattaunawar da za a yi a Juba. Mun yarda da wannan matakin na da muhimmanci, inji Ahmed Muhammad, babban mai shiga tsakani akan batutuwar na Darfur daga bangaren SRF na haɗakar ƙungiyoyin 'yan tawayen guda 9 wanda za su shiga tattaunawa da gwamnatin Sudan. A cikin abubuwa da za su tattauna akwai batun magance mafarin tashin hankalin da kuma batun komawar 'yan gudun hijira da waɗanda suka rasa matsugannansu a cikin ƙasar, da kuma batun raba madafun iko da kuma ɗaukar sojojin 'yan tawayen a cikin rundunar sojin ƙasar. Masu zanga-zanga a Iraki a jiya Asabar sun rufe ma'aikatar mai da ke kudancin ƙasar, kana suka tilasta yanke wuta a ma'aikatar a cikin tashin hankali da ake yi wanda ke kawo tsaiko a babban birnin ƙasar da ma wasu yankuna a kudancin Irakin tun lokacin da al'umma suka fusata watanni 3 da suka gabata, a cewar kafafen yaɗa labarai. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun faɗa suna ihu cewa in babu ƙasa to babu mai. Lamarin da ya tilasta rufe ma'aikatar man na Nasiriya da ke samar da gangunan mai wato 90,000 a duk rana ta Allah a jiya Asabar. Kamfanin dillancin labaran ya ambato wata majiyar jami'an tsaro da wasu majiyoyi biyu a sashen man suna tabbatar da rufe ma'aikatar man. Iraki ta fada a cikin rudani kusan watanni uku na zanga-zangar kijinin gwamnati da kuma borin bijirewa tsoma baki da Iran ke yi a kasar, wanda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane sakamakon karfin tuho da hukumomi suka yi amfani da shi a kan masu zanga-zangar. Daga ƙarshe, wani babban jami'in Kazakhstan ya ce tun da fari hukumomi suna duban yiwuwar lalacewar na'ura ko kuma kuskuren matukin jirgin sama na jirgin da ya wanda ya haddasa faduwar jirgin sama kamfanin Bek Air wanda ya kashe mutane 12 kan a cikin fasinjoji 98.
Labarin duniya kuwa surara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamaili Kaya zan gabatar. Bayan babban zaben 2019, an gudanar da zaben gwamnan Kogi da Bayelsa ne. Zamu tuno martanin APC da tazarci a Kogi ta karbe a Bayelsa. Zanga-zangar da aka yi gabanin zaben 2019 ta bukatar shugaba Buhari ya kawar da wasu da ake cewa kabal, bai zama hujjar rashin cika alƙawarin masu mukamin siyasa ba. In ji matashin siyasa Ibrahim Musa. Waɗannan da tuna dalilan da PDP ta gabatar lokacin shigar da ƙarar zaɓe da bata yi nasara ba har kotun koli, za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Bayan babban zaben 2019 da shigowa Buhari ya lashe a karo na biyu, an samu gudanar da zaben jihohi biyu ne cikin bakwai da ba a gudanar da zaben su da gayya don hukuncin kotu da ya sauya lokutan zaben. Jihohin da aka gudanar da zaben sun hada da Kogi da Bayelsa, inda Yahaya Bello na APC ya zarce a Kogi, yayin da David Leon na APC ya kai da PDP karkashin gwamnan Siriake Dickson mai barin gado a Bayelsa. Mun kawo labarin yadda PDP da masu sharhi suka yi korafi kan zaben Kogi, da dalilinsa ne ma ya kai ga banka shugabar kamfen din mata ta PDP a jihar, Mrs. Salome Abu Wuta, da aka ya kai ga rasa ranta. A Bayelsa kuma an gudanar da zaben, inda APC ta karɓe ragama, tana mai murna a yanzu tana da jihohi biyu kenan a kudu maso kudu, da ada shiyar PDP ce kadai. Ga abin da tsohon sakataren APC wato gwamnan Yobe Mai Malabu ne ke cewa.
Manuniya ne na nasarori da kuma gamsuwa na al'ummar Najeriya. Kasan shi idan jam'iyya tana miliki a tarayya, abin da mutane suke duba shine suna duba tarayyan kafin su yi la'akari da jihohi. So yawanci kokari da shi shugaba Muhammadu Buhari a tsawon wannan shekaru da yake yi a kan karagar mulki, mutane suna ganin abubuwa da yake yi, domin amsan daya ne. Na farko, idan mutum ya tambayi kansa shin shugaba Muhammadu Buhari ya sadaukar da kansa a kasan nan ko bai sadaukar da kansa a kasan nan ba, amsan shi ne ya sadaukar da kansa a wannan kasa, tunda dukkan dan Najeriya ya yadda ya gamsu cewa shugaba Muhammadu Buhari ba barawo bane. Shugaba Muhammadu Buhari ba wani abu da yake saboda son zuciyarsa ko son kansa, yana yi ne saboda al'ummar Najeriya. Wannan ya jawo dukkan koma menene korafe-korafe da fusace-fusace da yake jihohi. Za a ga mutane sun haɗe su dubi wane ne jagoran, wane ne ruhin jam'iyyan. To ruhin jam'iyyan shi ne shugaba Muhammadu Buhari. Sannan kuma don irin wannan nasarori, insha Allah, gaba aka sa manuniya musamman ma jihar Bayelsa. Da jihar Bayelsa kowa ya san cad ne tushen PDP, tunda akwai tsohon shugaban kasa wanda ya yi shekaru 6 a kan karagar mulki da jam'iyyar PDP, wanda yana nan a raye can har yankin da shi yake cikin majam'iyyar APC ta ci. To wannan ya nuna maka cewa in ma menene dalilin, ya nuna maka cewa dai al'ummar Najeriya sun gamsu. Dama inda in ka kai maganan APC kamar wanda yake tallan kashi shine kudun kudu, So kudun kudu kuma yanzu cibiyan kudun kudun ne jam'iyyar APC ta ci. So kaga wannan duk mai hankali ya kamata ya gane cewar yanzu jam'iyyar APC jam'iyya ce ta 'yan Najeriya wanda kuma duk sashen kasan nan suna ciki kuma sun gamsu da ita kuma sun lungume ta suna yin ta.
Yanzu dai zaɓe na gaba shekara ta 2020 shine na Ido, inda gwamna Godwin Obaseki da ke yakin basasa siyasa da shugaban APC Adamu Toshimole yake son tazarci. Shi zai samu tikitin APC ko zai bi PDP da ke cewa shigo cikinta kawai a bashi dama, kamar yadda ya faru ga gwamna Samuel Otum na Benue a zaben da ya gabata. Yanzu kuma za mu duba martanin tsohon jagoran matasa a CPC Ibrahim Musa, wanda bai yarda ko da akwai mutanen da ake cewa kaballa gwamnatin Buhari ba to taimakawa suke yi don cika alkawuran kamfen. Wasu 'yan hamayyar har ma da 'yan gwamnatin mai taken Next Level na cewa sun zaɓi shugaba Buhari, amma wasu ke jan akalar gwamnatin kamar raƙumi da akala. Farko dai ga ra'ayin Ibrahim Musa.
Tun farkon demokuraɗiyyar nan 1999 har zuwa yanzu ana amfani da shi a kafafen watsa labarai domin kawar da hankalin jama'a bisa ga miyuwa ƙudurorin gwamnatin tarayya ko kuma ayyukan shugabanni ko kuma wani aiki ne na wasu mutane wanda suke ganin an yi tafiya tare da su ko an kafa gwamnati an watsar da su bukatunsu ba su biya ba sai su bijiro da irin waɗannan maganganun domin su kawar da hankalin al'umma musamman talakawa bisa ga ƙudurorin gwamnatin tarayya na haɓaka musu abubuwan more rayuwa.
Ya kai mana misali da abin da kake nufi sosai don amu a fahimta?
Well, za ka ga tun daga gwamnatin General Olusegun Obasanjo har zuwa ta Umar Yar'adua har zuwa ta Jonathan har zuwa wannan yanzu ta mai girma shugaban kasa General Muhammadu Buhari, ana maganar kabal kabal. Kuma ni a nawa tunani kuma da nazari irin nawa bana jin akwai wani abu kabal. Wata karma ce nake ganin waɗanda wasu mutane masu karkatar da al'umma suka kirkire ta suka zo kuma suka sata sannan kuma suka sata a cikin tunanin da mutane. Kabal din nan su nawa ne da za su iya kewaye fadin Najeriya su hana ƙudurorin gwamnatin tarayya da na jihohi da na ƙananan hukumomi tafiya? Wannan kenan. Sannan idan ka zo a matakin gwamnatin tarayya akwai majalisar tarayya, akwai majalisar dattijai, sannan akwai kotu, akwai majalisar zartarwa. So kabal ɗinnan yawan su nawa ne da za su hana gwamnatin tarayya yin ayyuka na more rayuwa wa talakawa? Bayan kuma ƙudurorin waɗanda aka bujuro da su a yakin neman zaɓe za ga an sake jadawalin ana saukar da shi ana yin sa a hankali hankali.
Ibrahim Musa ya gamsu da kalaman shugaba Buhari kenan a zantawarsa da muryar Amurka gabanin babban zaben, inda shugaban ke cewa
wannan ya nuna demokradiyya ta kenan, wato kowa ma yana iya faɗi abin da ya ga dama, amma ai magana daban su faɗi abin da kabar din suka zo suka shirya suka tilasta ni na yi su faɗi abu daya.
Mai rajin kare shugaba Buhari Abdulkarim Dayyabo na da mahanga ta daban kan lamarin na kabal.
Abinda shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai iya fahimta kai tsaye ba shine ba za su iya zuwa gabansa a matsayinsa ne da suka san shi da aƙida su zuci ya su lankusa shi ba sai dai su amfani da irin sanayya da suka yi masa na wani rauni irin ɗan ƙarami su je su aikata wani abu a gefe guda tare suna tsammanin ba su sani ba ko kuma ba zai sani ba. Misali idan ba su ce sun tursasa shi yayi wani abu ba amma duk wani nan nada a ma'aikatu daban-daban na amana har da Central Bank har da NNPC da sauran makusantansu da ministry iri daban-daban suna tasiri akan kowane kirkiri kowane da mukami a cikin wannan wurare. Bincike shi zai tabbatar da wannan. Amma dai ba Buhari ke ba hancin ba shi ake ba rashawar ba wasu ne suke amfani da Buhari suke zuwa su yi shi sai yau nake ta wannan ganiyar ai nake so lalle sai kowa ya raina kansa an bincike shi duniya ta fahimci maganar da nake yi nace lalle a binciki kowa tun daga NNPC zuwa Central Bank zuwa kowane ministry saboda in dai Buhari lokacin da ya fara mulki na soja ya fara da bincikar gwamnatin shagari da ya gada ita motarwa da duniya cewa a cikin gwamnatin shagari gaba daya mutum uku kada ya samu kashel ba su yi laifi ba da shi shagarin kansa da mala da biciro ma da wani minsa ɗan Khadija shi da kansa na yi musu wannan sai ita ya musu nan minsan ɗan Khadija to ya kamata a ce shi kansa ya binci gwamnatin nan tasa a tallata kuna ta watannin da shekarun da ihu na farko shirya ya zauna su waɗanda irin mutane ya zauna su mai suka yi. In da zai bashi gwamnatin wani su ya faɗa fahimci kansa don aka ce aka bar mai jihadi al-jihadi nafs. Mafi girma daga jihadi shi ne ka yi wa kanka jihadi a kan kanka. Saboda ka in yi wannan ya gane mutane kamar yadda Allah ya farka da shi su samun ɗan canjawa daga mutanen da ya fara ɗauka yanzu. To zai gane cewa kusan duk mutane suke kewaye da su, duk mutane suke kewaye da shi. Ya kamata ya ɗauki mataki a kansu kafin ya sadu da Allah. Allah ya tsare shi ice ina amana da ya bashi. Kuma duk wanda ka gani a inuwa waɗansu ne suka tsaya masa a rana. Daga lokacin da duk wanda suke tsaya a ranar nan suka ga cewa ranar ta gallabe su ba su ga alfana ba in suka kauce, to shi wanda yake inuwa shi ma sai ya ga shi a ranar. To wannan shi ne ba wata mu ga wannan lokaci. Shi sa tilo muke ta faɗakarwa mu ga aikin da Allah ya ɗora Buhari ya yi duk inda zai yi ya samu irin wanda suka dace kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya taimake shi da ɗayan mutane har Allah ya kawo Sayyidina Umar. Aƙalla kowa san Sayyidina Umar bacin ya kusanci Annabi, ya musulunta, ya kusanci Annabi, ya zama sahabbin Annabi. Kashin al'amari ma bacin Annabi ya bar duniya shi ne halifa na biyu. Saboda haka din da Buhari kai da wani kaunan wani in Allah bai yarda su shiga aljannar ba ya za a yi. Maimakon Buhari irin jayi wani su yo shiga jar sai ake sai wani yarin jayi Buhari sun shiga wuta. To ba ma fatan ji irin wannan dabaru. Duk wanda ya samu damar yi magana irin tawa ya kamata ya yi.
Dama siyasa ai wani zai ce ta zance, wani ko talauyi, wani ko ko oho. A bisa rahotanninmu don ƙarshen shekara ga tuna bayanan da PDP ta shigar kotu don ƙalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaɓe.
What I believe we get there. Our petition is quite solid, very strong.
Muna da kwararren hujjoji da muka dogara da su don karɓar nasararmu a bawa Atiku Abubakar shaidar lashe zaɓe. In ji ɗaya daga manyan lauyoyin PDP Mike Ezekwemesan a lokacin da jam'iyyar ta shigar da ƙara don ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da hukumar zaɓe ta ayyana shugaba Muhammadu Buhari a matsayin wanda ya lashe. Kamar yadda yake bisa tsari, shari'ar rashin amincewa da zaben shugaban ƙasa kan fara ne daga kotun ɗaukaka ƙara ta ƙari kuma a kotun ƙoli. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri ya ce jam'iyyarsu san ba ta amince da ƙuri'un da aka sanar da shugaba Buhari ya samu ba, da zargin a wasu wajajen ma rubuta ƙuri'ar aka yi.
Abinda muka ɗauka daga PDP mun ɗauka akwai rashin bin doka da rashin kunya. Rashin bin doka ga gwamnati, rashin kunya ga hukumar zaɓe. Domin kowa ya sanar da aka yi zaɓen nan, kuma duk wanda ya zo inda ake tattara sakamakon zaɓen nan ya san wa ya ci zaɓe. Amma shugaban hukumar zaɓe sai ya kaddamar da Buhari cewa shi ya ci zaɓe. Amma zahiri ko ku da ke ƴan jarida kun san cewa zaɓen nan ba Buhari ya ci shi ba.
Shi ma kakakin kamfen ɗin jam'iyyar PDP Buba Galadima ya ce yana da ƙwarin gwiwar har dai za a yi shari'ar adalci, PDP za ta koma fadar Aso Rock.
Idan dai akwai adalci, idan dai akwai masu shari'a masu tsoron Allah, to na tabbata cewa babu abin da zai hana mu kwace wannan zaɓe da aka yi mana fashi da makami aka karɓa a hannunmu. A na'urorin da muka yi nazari ya nuna mana cewa mu muke kan gaban nesa ba kusa ba da cin zaben nan. Shi yasa nace indai masu shari'an nan suna da adalci, suna da ƙarfin gwiwa, babu abin da za su iya yi ko suna son mu ko ba sa son mu, dole su ba mu wannan zaben da muka ci.
Injiniya, me yasa ka zabi amfani da kalmar fashi da makami?
Kamar yadda kowa a duniyar nan ya sani, an yi amfani da ƙarfin tuwo na soja da na 'yan sanda da jami'an tsaro na kowane iri aka kwace mana zabe. Kun san an kashe mutane wanda ba zan iya ma gaya muku yawan su ba a wurare da yawa a ƙasa nan, musamman a Rivers. Allah kadai ya san mutanen da aka kashe a wannan zaben.
Yanzu dai kotun koli karkashin babban alkali Justice Muhammad Tanko ta tabbatar da shugaba Buhari nasara, ba wata shari'a kenan bisa dokokin Najeriya. Babban zabe kuma sai in Allah ya kai mu 2023, to Allah ya kai mu lami lafiya. Masu sauraro, da wannan muke kawo karshen shirin wannan mako. Sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma gidajen rediyo da ke hulɗa da muryar Amurka da ke sanya wannan shirin, ni Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum.
Madalla, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
A Najeriya, baya ga amfanin gona da kuma dukiya, rayuka da dama ne kan salwanta sanadiyar rikicin makiya da manoma, musamman a farkon damina ko kuma lokutan da ake girbi ko kwashe amfanin gona. Kuma wannan lamari ya fi kamari ne ma a arewacin ƙasar da ke da albarkatun noma. To sai dai koyan da ake zargin hukumomi da shakulatin ɓangaro. Yanzu haka a wasu yankunan, tuni manoma da makiya suka soma fahimtar juna. Yankin Bole da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin ƙasar, na cikin wuraren da aka so mu fahimta juna, inda manoma da makiya suka rattaba hannu da kuma kafa dokoki a tsakaninsu domin magance faɗa makiya da kuma manoma. Da aka yi a wajen taron rattaba hannun da aka yi a gaban sarakuna da kuma jami'an tsaro, shugabannin bangarorin biyu sun ko bayyana muhimmancin fahimta juna tsakanin su. Da farko dai ga wakilin bangaren manoma Mr. Ziratumba.
Cikin Adamawa gaba daya ba fara koyana ba sai a wurin Mukolinto. Mu gaskiya mun farin ciki kwarai da gaskiya. Mun dauki alƙawari tsakaninmu da manoma da musu kiwo da makiyaya, mu zama yanzu sun tsaya ma daure daya. Don mun riga mun rantsi yanzu ba fada ba komai tsakaninmu. Za mu doke rajajeniya yanzu mu sa hannu akan zama lafiya a nan Bole community. So za su yi kiwo ba shiga gona mutane ba fada ba komai za mu yi noma kuma hankalinmu a kwance.
Shi ko Alhaji Yawu Isa da ke cikin shugabannin kungiyar Tabita Kulaku na ma cikin wadanda suka rattaba hannu a madadin makiyayan.
Kuma Allah ya kawo wannan rana, mun ji daɗi abinda muka yi karatun nan da suka kira mu muka yi akan yarjejiyar nan. Mun yarda kuma dukkanmu da manomi da makiyaya sun fi wannan doka, kuma muna samun zaman lafiya a gefen Bole yanzu Allah ya yarda.
Akwai dokokin da aka rattaba kan cewa idan aka samu makiyayi ya saba da doka ko manomi za a hukunta shi, ko kun shirya ku biyayya da wannan doka?
In Allah ya yarda an fara yi ma ana yi sosai ma, duk wanda aka kama shi su murmushin ma sun taba su same mu a wannan itace muna bulala aljaina da muka bulale shi 15 kuma mai gidansa ya biya 2000.
Wato kun so mu aiwatar da dokar nan maki?
Mun fara. Duk wanda ya bar shanu da gangan in ba sun kubo shi ba ko bai da lafiya, in dai da gangan muka kama ka zama ka wannan bulala Allah ya yarda.
Kaman makiyana kuka wa bulala kawo yanzu
ka ina gane zai kai 17 ba zai lissafi ba.
Yanzu haka shirin wanzar da zaman lafiya ta MCM wato Managing Conflict in Nigeria da ke samun tallafi daga cibiyar ba da tallafi ta kasar Birtaniya British Council tuni koye da kufa wajen ganin an samu zaman lafiya tsakanin makiya da manoma a wasu jihohi uku na arewa maso gabas. Abdulkadir Bello da ke zama jami'in shirin a jihar Adamawa ya ko bayyana tasirin wannan yunkuri da ma irin nasarorin da ake samu.
Akwai nasarar da aka samu saboda ana samun rashin jituwa sosai tsakanin makiyaya da manoma, to amma shekarar nan ba a samu wani tangarda ba tsakanin su, saboda haka zamu ce an cimma abinda ake bukata. To Murmushi People's Development Foundation wani NGO ne da ta tuntube mu British Council MCN program, suka ce mana fa akwai ana samun tension tsakanin makiyaya da manoma a kowane shekara, saboda haka yana son tunda yana da dan abun nan ya san yadda ake shiga tsakani, yana son ya fara wannan shiga tsakani kuma mu tallafa.
Wannan da ita British Council tana aiki a jihohin arewa maso gabashin Najeriya kusan jihohi 6, wannan abun Adama kai zai tsako kuma za ta fara ayyukanta.
To wato MCN program na British Council muna aiki ne a jihohi 3 ne, Northeast, wato shine ma fanan Managing Conflict in Northeast Nigeria. A jihohin Borno muna da office, Yobe muna da office da kuma jihar Adamawa. So yadda kaga muke a Adamawa duk ayyukan da muke yi ana yin su kuma jihar Borno da Yobe. Wato akwai ayyuka na building capacity
horaswa
na traditional rulers, su daga mai jimilla da hakimai da kuma masu anguwanni, an horar da su a jihar Adamawa. Wato mun fara da Adamawa Emirate da Mubi Emirate, mun horar da da su gari da 60 kowane masarauta. Sannan shekarar nan mun je Numan, masarautar Numan da kuma masarautar Ganye, muka horar da wannan traditional rulers din gari da 60. Kuma mun duba mun yi bincike muka tarar duk shiga tsakani da wannan masu anguwanni da hakimai suke yi ba sa recording, ba sa rubuta shi. So muka ce ya kamata mu training secretaries nasu. So mun training secretaries nasu, duk wanda muka yi training an yi training secretary nashi kuma yadda za a za a inganta wannan sulhun da ake yi ya zamana akwai record ko yaushe ne aka zo aka ce ina abubuwa aikin da kuka yi akwai shi a computer. So we establishing wani abu da muke cewa sulhu center a kowane masarauta, Adama Emirate akwai daya, Amobi Emirate akwai daya, a Ganye traditional council akwai daya, da kuma Numan Chiefdom. So wayannan sulhu centers din mun yi furnishing, mun yi renovating, mun yi furnishing kuma mun yi training jami'ai daga wayannan masarautu, saboda duk aikin da masu anguwanni hakimai da sauransu suke yi za a kawo wannan sulhu center din nan a shigar da shi a computer. Akwai software da muka yi developing wanda za a yi analysis da shi a tantance yadda zai taimaka ma masarauta ya san wani irin matsaloli ne suke da shi a wannan bangaren da sauransu, sannan zai taimaka musu yadda za su yi nasari.
A kullum sarakuna iyayen al'umma kan yi gargaɗi a tsakanin makiyaya da manoma. Alhaji Muhammad Mustapha Hakimi Yola ta bakin wakilinsa ya ce muddin ana son kawo ƙarshen wannan faɗa na makiyaya da manoma, to fa sai kowa ya kai zuciya nesa.
Lokacin damuna za ku tura shanayen ku saman dutse su je su yi kiwo har damuna ya kusan ƙarewa. Masu noma sun yi shukinsu suna bin gonansu da taki har ya kai ya girma, in ruwa ya fara tafiya sai ku sako shanayenku daga kan dutse kuna bin cikin gonakin mutane suna cinyewa. Don haka kun san wannan ko mutumin ya haƙura Allah ba zai yafe muku ba, kun cuce shi kuma ba shi kaɗai kuka cuta ba, kun cuta har da talakawa da suke cikin garin ka, don in babu noman nan me za su ci? Don haka iyayen masu ciwo kun ga yara ne ake ba mu shanu, lokacin da za su gangaro daga kan dutsen nan sai ku haɗu ku yi kwamiti ku je ku same su kamar yadda kuke kai musu kuɗin abincin da za su ci a kan dutsen, sai ku gangaro da shanun tare ku kai garkin da ku aje. In har kuka iya kuka yi haƙuri kuma war haka kamar yanzu ba komai a daji, aku ya sako shanun su shigo za su tatta abincin da za su ci, ba faɗa ba komai. Amma za ka ga yaro ya je cikin dutse ba abin da yake gani a cikin dutse sai dabbobin daji, mai shigo da shanu ya shiga gonan mutum, mai gona ya mai magana, ai dole ya ci da ba ya ce zai same shi. Don haka ku kira ƴaƴanku da ku ja kunnensu, don yanzu ku kuna tunanin sa hannu da kuka yi nan ba abun wasa ba ne, don duk abin da aka ce ka zo ka sa hannu ka kama kanka ne. Wanda aka kama ka da laifin shanunka ya shiga gonan mutum, to fa gaskiya mu ma za mu goyi baya duk abin da doka za ta yi a kanka ta yi. Don haka masu gona su kuma idan ba a shiga ba ko mai shanu ya zo wucewa zo su ce an ci gonansu, su tashi su zo su samu mai anguwa da fada, su samu mai jimilla da fada da sauransu, ba su kyauta ba, don in babu waɗannan wada su samu.
A wasu jihohin akan ɗauki matakai inda ma majalisun dokoki kan kafa doka da zimmar rage irin wannan rikici. Jihar Taraba na kuwa cikin jihohin da ke fama da wannan matsalar, to ya kowane hali ake ciki a yanzu. Honorable Bashir Muhammad Bafin Guroje ɗan majalisar dokokin jihar ne wanda ma ya fito daga yankin Mambila wanda ita mata ya fama da wannan matsalar, ya ko bayyana halin da ake ciki da irin ma matakan da ake dauka.
Alhamdulillah yanzu dai rikice-rikice na makiyaya da manoma a dukkan fadin Taraba cikin ikon Allah an kwana biyu ba a ji doriyar wannan abun ba, kuma muna fata Allah cikin hikimarsa, cikin ikonsa da buwayansa ya sa wannan abun ya lafa kenan har abada. Irin wannan fitina ba alheri bane ga ci gaban al'umma, ba alheri bane ga tattalin arzikinmu da zamantakewa mu. Mutane da Allah ya haɗa mu wuri ɗaya, dole mu zauna mu yadda Allah ne ya yi mu al'umma daban-daban a bisa akan ƙabilunmu da addinanmu da abun nan, dole Allah ya samu daban-daban don mu fahimci juna, don mu gane juna, ba don mu yi tawaye ba, mu yi ta kashe-kashe, mu jawo makanmu talauci da ci baya da gaba da hasada wanda bai da amfani.
Koma da menene dai in yi magana kan ce zo mu zauna wai zo mu ɓata, kuma zama lafiya aka ce yafi zama dan sarki. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Madalla shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, anan muke ka karshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da kuka ji muryoyinsu, ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
Kiran VOA Africa a Yamai, shiri don kowa da kowa.